Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa yau Juma'a cewa a cikin akalla kasashe 25 za su fuskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon barnar annobar coronavirus. Kasashen yankin Asiya da suke gwagwarmaya da China akan mallakar yankin teku suna sa ran Amurka za ta ƙara kaimi hukumar taimaka musu, biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi a cikin wannan mako. A wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin India da Japan da Australia da kuma Amurka domin sa ido akan China.
Kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa a jihar Adamawan Najeriya, ɗaya daga cikin jihohin da ta'addancin 'yan bindiga masu tada ƙayan baya ta shafa, an so ma gyara wasu wuraren da aka lalata.
Kaɗan daga irin hanyoyi.
Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ta bayyana damuwa game da koma baya da aka samu a cikin aikin jarida sanadiyar kame 'yan ƙungiyar biyu bisa rahoto kan badaƙalar ma'aikatar tsaron ƙasar. A jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, matasa 'yan jam'iyyar adawa ta APC sun yi dramikiya a cibiyar 'yan jaridu, suka raunata wasu 'yan jaridun da lalata na'urar aiki. Kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa a yau Juma'a cewa a cikin akalla kasashe 25 za su fuskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon annobar COVID-19. Watanni uku da suka gabata, hukumar ta faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa akwai haɗarin faɗa mai yunwa, in ji babban daraktan shirin abinci na duniya David Beasley a cikin sanarwar. Ya ce a yau bayanan da muke da su suna nuni da cewa tun wancan lokacin miliyoyin iyalai marasa galihu a duniya suka kai ga halin lahaula. Hukumar ta ce an kiyasta za a buƙaci dala biliyan 4 da miliyan 900 domin tunkarin matsalar rashin abinci. Za a kuma buƙaci ƙarin wani dala miliyan 500 a yunkurin kawo ƙarshen yunwa a ƙasashe da ke kan haɗari, ciki har da ƙasashe a nahiyar Afirka da Asiya da Caribbean da Latin America da kuma Gabas ta Tsakiya. Bukatar hukumar abincin ya haura dala biliyan 10 da shirin yaki da cutar COVID-19 na Majalisar Dinkin Duniya na tattara kayan taimako, bukata mafi girma da majalisar ta kaddamar yau Juma'a. Shirin yaki da yunwar ya hada da bukatu da dama a kasashe sama da 60. Kasashen yankin Asiya da suke gwagwarmaya da China akan mallakar yankin teku suna sa ran Amurka za ta ƙara ƙaimi wurin taimakawa, biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi a wannan mako, amma akan manyan batutuwa da kuma takatsantsan tada rikici, a cewar masana a yankin. A wata sanarwa a ranar Litinin, Pompeo ya yi alƙawarin kare haƙoƙin ruwan teku na ƙananan kasashen yankin Asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa. China tana rikici da yankunan tekun ne da kasashen Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam, dukkaninsu marasa ƙarfin soji. Ana takaddaman ne akan teku mai girman kilomita miliyan 3,500 a tekun kudancin China mai ɗimbin albarkatun kifi da kuma makamashi. Gwamnatoci masu takaddaman sun yi marhabi da kalaman Pompeo, amma dai suna son su san takamammen abin da Washington za ta iya yi kafin su samu ƙwarin gwiwa sosai, in ji masu sharhi. Wannan matakin zai gyara zama a kudancin Asiya, kana su gane idan ana ɗaukan ƙwararren matakai bayan sanarwar Pompeo ta kwana-kwanan nan, saboda in ba haka ba, sanarwar ba za ta yi wani tasiri ba. Kana mutane za su ci gaba da tababa akan abin da zai faru bayan sanarwar, in ji Colin Ko, masanin sha'anin tsaron teku a Jami'ar Fasaha ta Nanyang a Singapore. Pompeo ya faɗa wa manema labarai a Washington shekaran jiya Laraba cewa yana nazarin kare ƙasashe marasa ƙarfi daga China ta hanyar amfani da doka da kuma tattaunawan ƙungiyoyi, ciki har da wata ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya mai mambobi 10 wanda ƙasashen Brunei da Malaysia da Vietnam da Philippines ke cikinta. A wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin India da Japan da Australia da kuma Amurka domin sa ido akan China, New Delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace Australia ta ƙaru da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa akan tekun India. India ta bayyana damuwa akan ƙara Australia a wurin wani atisayi a baya mai take Malaba saboda tsoron auna China, amma an rangama tsakanin Beijing akan iyakar Himalaya ta ankarar da New Delhi ta karfafa alakarta da kasashen yankin Indo-Pacific a cewar masu sharhi.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A Najeriya, a wani sabon yunkuri na sake tada komadar al'ummomi da hare-haren 'yan Boko Haram ta shafa, yanzu haka a jihar Adamawa da ke Najeriya, ɗaya daga cikin jihohin da ta'addancin 'yan bindiga masu tada ƙayan baya ta shafa, an soma gyara wasu wuraren da aka lalata. Ta'addancin Boko Haram ta shafi harkoki da dama da suka hada da makarantu, gadoji da kuma kasuwanni. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Gwamnatin kasar ta ma kafa wasu hukumomi irin su Presidential Initiative Committee da ma hukumar tada komadar al'ummomin Arewa maso gabas, wato Northeast Development Commission, da ma zimmar tallafa waɗannan al'ummomi da lamarin ya shafa. To sai dai kuma al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya fi shafa sun koka da cewa su fa yanzu ma ba su ga tasirin waɗannan hukumomi ba.
Alama da muna gani kamar gwamnati tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wani wurare, musamman mu Northeast, mutan Northeast.
Honorable Stephen Madwa da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar, wanda ma ɗan asalin yankin Michigan ne, ya ce su yanzu imma da matakin kan da garkin da gwamnatin jihar Adamawa ke dauka, to da tuni ma sun shiga halin ne ya su, musamman ma a wannan lokaci na damuna.
Mun da yaki ta cinye ba abun da federal government ya manta da madaka, suna da minister ko SGF ko wani matsayi, ana gyara musu jihohi, ana gyara musu local government nasu. Mun da yaki ta cinye, mun yana magana Boko Haram a Adamawa, Michiga da Madagascar.
To wai ko wasu matakai ne gwamnatin jihar Adamawa ke dauka na sake tada komadar waɗannan al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya shafa? Wannan ko ita ce ma tambayar da na yi wa Honorable Abdullahi Adam Firimbe da ke zama kwamishinan raya karkara na jihar Adamawa.
Jihar Adamawa kananan hukumomi guda 21 da muke da su duka, ba inda ba mu kai aikin karkara ba, imma aikin hanya ko kuma aikin wuta a jihar Adamawa, wannan kan muna kan yi. Kuma alhamdulillahi kullum mukan je mu duba irin aikin da mutum yayi. Za ka ga mutane idan sun dauki aiki yan kwangila da ma wanda suke bangaren gwamnati ba za a sa ido ba, har a zo ana karerayin cewa an kammala aiki kuma a dauki kudi a ba mutum.
Kuma mai girma gwamna ya ba da kwangilan dawo da wuta a wannan wurin na tsawon shekara 5 da suka yi rashin wuta. Ko ma fiye da haka, da mun zo da zumman za mu yi duk tsoffin ayyuka ne wanda aka zubar da sama da shekaru 10 musamman abin da shafi wutar lantarki a karkara. To amma yanzu da muka ga irin wurare kamar irin na su Madagali da Tongo, wannan ya zama dole mai girma gwamna ya ce hankali sa koma a waɗannan wurare. Yanzu magana da nake maka abin da ya kama da Shiwa, Michika, Baza, Gulak da Madagali, an gama aikin wutarsu.
Wannan ko yaki na Boko Haram da ma aka shafe fiye da shekaru 10 ana fama, ya kulaƙumi rayuka da dama bayan ma ga dukiyar da aka rasa. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, kada a manta ana tare ne da Sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Sabuwar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong tana ankarar da kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje suna sake nazari akan zamansu a yankin na ƙasar China, lamarin da ke nuna alamun zai iya sauya matsayin birnin na dandalin kafafen labaran ƙasashen waje a yankin. Shekara da shekaru manyan kafafen yaɗa labarai na duniya sun kafa headquartersu na Asiya ne a Hong Kong saboda kusancinta da ainihin ƙasar China da kuma bin doka da order da baiwa kafafen yaɗa labarai 'yanci. Amma matsayin Hong Kong na birnin China mai cin gashin kansa a hankali yana sauyawa biyo bayan aiwatar da dokan tsaron kasa da aka dade ana kai ruwa rana akai wani matakin karfin zuciya da Beijing ta taba dauka da zai kawo ƙarshen bambancin tsakanin dokan China da na Hong Kong. Wannan dokar martani ne ga tashin hankali da masu zanga-zangar rajin kafa demokradiyya suke yi a shekarar da ta gabata, amma fadin dokan da kuma rashin tabbas bangaren dokar zai yi mummunan tasiri akan yancin fadan albarkacin baki. Tuni jaridar New York Times ta sanar a wannan mako za ta kai kashi 3/4 na ayyukan ofishinta da ke Hong Kong zuwa Korea ta Kudu, wanda ya kai ta ga zama kamfanin yada labaran kasar waje ta farko da ta fara sanar da tashinta daga Hong Kong. A ƙarshe kuma, tun daga gwagwarmayar neman zaɓen shugaban Amurka da taimakawa 'yan siyasa shiga takara, masana shirya dabarun siyasa suna taka muhimmiyar rawa wurin fitar da sakamakon zaɓe. Idan ba su yi aiki a kwamitin yakin neman zaɓe na shugaban Amurka ba, masana dabarun siyasa suna taimakawa 'yan takara a ƙasashen waje a hada-hadar siyasar ƙasa da ƙasa. Wata mai sharhi akan harkokin siyasa, Jill Craig, ta ce mutane da dama ne suke kallon zaɓen shugaban ƙasar Amurka tamkar gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ko wata gasar duniya. Kudade da ake zubawa a cikin harkokin siyasa, musamman a fannin tallace-tallacen 'yan takara, yana da yawan gaske. Bada shawarwarin siyasa a zabukan kowane matsayi a gwamnatin Amurka ya sa bada shawarin dabarun gangamin yakin neman zaɓe ya zama babban sana'a. Tsohon masanin dabarun yakin neman zaɓe Bob Shrum ya yi aiki a yakin neman zaɓe a nan Amurka da ma ƙasashen waje. Ya ce muna cikin aiki na dindindin na bada shawara akan gangamin yakin neman zaɓe, a don haka ana buƙatar ƙwarewarmu, ana kuma saka mu a ciki kana muna tunani akan haka a koda yaushe. Ya ce 'yan siyasar ƙasashen waje suna neman ƙwararrun masu shirya dabarun yakin neman zaɓe a nan Amurka. An dai fara hada-hadar bada shawarar siyasa ta ƙasa da ƙasa ne a farkon shekarun 1990.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku ci gaban rahotanninmu. Inda za mu ketara jamhuriyar Niger, ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato SRSF ta bayyana damuwa game da koma baya da ake fuskanta a yanzu a jamhuriyar Niger, bayan da hukumomin ƙasar suka kama wasu 'yan jarida biyu da suka ba da rahoto da ya shafi badaƙalar nan ta kuɗaɗen makamai da aka handame a ma'aikatar tsaro ta ƙasar. Sai dai gwamnatin Niger ta ce kawai rashin fahimta ne game da wannan batu. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana daga ƙarin bayani.
Tsarewar da aka yi wa editan jaridar Le Courrier Ali Sumana a tsawon kwanaki biyu a ofishin 'yan sandan feshi da kullewar da ake ci gaba da yi wa 'yar jarida Samira Sabu yau sama da wata guda, dukkansu saboda bada labarin da ya shafi handamar kudaden makamai, wani al'amari ne da ya tayar da hankalin kungiyar Reporters Sans Frontières, domin a cewarta babban targaɗe ne ga 'yancin aikin 'yan jarida. Sakataren yaɗa labaran cibiyar 'yan jarida ta Maison de la Presse Leman Umar Bura na mai jan hankula akan illolin kama 'yan jarida akan aiki.
Abu guda da za a yi akari da shi, kun ga bana Niger ta samu cigaba a sakamakon da 'yar sarkin ta hudu da wani maki shidda. Kenan tun da wannan abun ya abku, kusan da cewa raporkin ko ku sakamakon da zai hito na shekara 2020 dole he an ja baya.
To sai dai ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi na ganin akwai rashin fahimtar ainihin dalilan kama waɗannan 'yan jarida.
Shi Ali Sumana da aka kama shi, akwai abubuwan da ya nuna cewa shi da kai na yi ba abubuwa na wanda ya dan su tuta muni ba. Ya kawai ya bada labari na an kwallafa cikin inda bai kamata ba. Aka kire su wurin shari'a nan da nan, anka bai ma kai nesa ba, anka ce to an sallame shi ko. Na biyu kuma ita ko Samira Sabo ita ma tana fuskar shari'a. Samira ba da gwamnati take da matsala ba. Samira tana da matsala da wani ɗan ƙasa wanda aka ganin an cuce shi da ake kira Sani Muhammadu.
Yancin aikin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki na matsayin ma'aunin mizanin demokradiyya a ƙasa, wanda kuma ke shafar daraja da kimarta a idon duniya, saboda haka ya zama wajibi hukumomi su kiyaye.
'Yancin na jarida sai da shi ne ma demokrasiyyar da take tahiya, tun da ke bayan wa araba demokrasi da aikin jarida. Kuma demokrasi ne ma mun zo lokacin da za a shige ta, tun da in aka yi demokrasi ana yin zancen zaɓe. In dai wani lokacin da muke tunkara a ce wannan intanet ɗin jarida ba a yi ba garantirkin shi, to rama akwai matsala. Sunan Niger dole ne a rika kiran shi a cikin ƙasashen duniya.
Gwamnatin ta Niger ta jaddada aniyar ci gaba da sakin ragama don ganin 'yan jarida sun gudanar da aikin su ba tare da wata musgunawa ba.
Wallahi fillahi ni kamar ɗan jaridar ko ina yau inda babu intanet magana Niger ni kaina ba ne zama cikin ƙasar ka. Tunda ni kaina mutum ne wanda ka so shi magana ya hudu da dama. Amma bai yarda ba kuma ko da mutum hudu da dama a can kai shi gidan ka so a wannan ba za mu yarda ba ya zama to bai taka doka ba. Wannan ne gwamnatinmu na Niger. Shugaban kasa da faransa da gwamnati mun tabbata cewa insha Allah rabbi za mu kare duk ɗan jaridar da kwaɗin gaskiya.
A makon jiya jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa wasu daga cikin mutanen da suka wawure kuɗaɗen ma'aikatar tsaro sun fara yunkurin ramka waɗannan kuɗaɗe a maimakon su gurfana gaban alkali. Labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta abin da ya sa 'yan sanda suka tsare editan jaridar Ali Sumana kafin daga bisani alkali ya sallame shi, yayin da a farkon makon nan Samira Sabu ta gurfana a gaban kotu inda alkali mai zargi ya buƙaci a yi mata ɗauri na tsawon makonni biyar da biyan tarar miliyan ɗaya na sefa a shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar Niger Mamman Sani Isu Muhammadu saboda zarginsa da hannu a badaƙalar kuɗaɗen makamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Barma, a jihar Bauchi kuma da ke arewacin Najeriya, wasu gungun matasa ne 'yan jam'iyyar adawa APC a jihar suka kai farmaki sakatariyar kungiyar 'yan jaridu da ke kan titin Ahmadu Bello a tsakiyar birnin Bauchi, inda suka yi wa wasu 'yan jarida raunuka suka kuma lalata musu na'urar aiki, kamar yadda Muhammad Abdulwahab ya aiko mana ga rahoton nasa.
Kaɗan daga irin hayaniyar da ya gudana kenan a ɗakin da ake gudanar da taron ganawa da manema labarai da ke cikin sakatariyar 'yan jarida a Bauchi. A bayan da ƙura ta lafa ne sai na zanta da shugaban ƙungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi, Comrade Umar Sa'idu, domin ƙarin bayani akan abin da ya faru a sakatariyar.
Akwai wasu grup da suka zo za su yi jawabi wa 'yan jarida, sai wasu matasa suka zo suka nuna ba su yadda a yi wani abu, suka hana wannan gudanar wani abu, suka yi ta jifa da kujeru. Ya zama na cewa sun ji ciwo ma wasu 'yan jaridu da kuma lalata wasu kayan aikin da muke da su a nan.
Ku ina matsayinku?
Da muka je wurin hukumar 'yan sanda da ke sun tabbatar mana cewa su matasa ne na jam'iyyar APC wanda kuma har akwai shugabansu a ciki. Yanzu da muka dawo mun ɗauki mataki cewa duk wani abin da ya shafi matasan APC a jihar Bauchi mun rubuta cewa babu wani kafin watsa labaru da zai ɗauki labarinsu, sannan kuma mun yi report ma hukumar 'yan sanda wanda yanzu aka suna nan suna bincike.
Muhammad Najoke shine shugaban haɗakar dattawan jam'iyyar APC a Bauchi. Ya yi mini bayanin yadda matasan suka kawo hari a kansu a sa'ilin da zai fara gabatar da jawabinsa wa manema labarai.
Mu stakeholders na APC mun zo da mu yi press conference a nan UJ fara kenan, sai muka ga wasu sun shigo sun faɗa mana da jefe-jefe duke-duke.
'Yan jam'iyyarku ne ko kuma dai suwaye ne?
Sun ce su ma 'yan APC ne amma dai yuku ne, matasa ne. Suka yi abin da suka yi.
Me suka yi?
Sun kwashi takardar na karantawa, sun fasa kyamaran wasu wasan jaridu, sun cire ledan kan tebur, sun ɗauki kujeru sun ta jifa.
A takaice dai sun hana ku yin
gabatarwa? A takaice sun ta kamanta da hankali.
Kamar menene dama kuke so ku gaya wa duniya?
Mu stakeholders na APC mun lura cewa jam'iyyar mu ta APC tana ci baya.
To ta yaya kake so a yi wannan gyara?
Gyara kamar sabon kyatika na jam'iyya.
A
rushe wa'annan kawo sabi.
Kawai ƙananan hukumomi 20 a jihar Bauchi.
Kowa a cikin su sun zo, kuma da sanin kowa da kuma dole mu tare a matsayin mu na dattawan jam'iyya mu gyara.
Jami'in hulɗa da jama'a jam'iyyar APC a Bauchi, Alhaji Adamu Jalla, ya bayyana takaici kan abin da ya faru, inda ya buƙaci 'yan jarida da su yi haƙuri.
Su zuwan da suka yi na farko dai kafin taron siyasa, mu ba mu san da zuwansu ba. Ya kawo
gaida Abdulwahab. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari Mahmud Lalo da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan zargin gudanar da ayyukan kutse a rumbun bayanan sirrin wasu kasashe ciki har da Amurka. Da ake zargin Rasha ta yi zargin da ta musanta. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To Amurka, Burtaniya da Canada sun zargi hukumomin Kremlin da ke tsawani shirin kutse na satar bayanai da ke gudana a kamfanonin hada magunguna da cibiyoyin bincike da ake kokarin neman rigakafin cutar coronavirus. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya Alhamis, gwamnatocin ƙasashen uku sun ce an fara yin wannan kutsen ne tun a watan Fabrairu, kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa. Cibiyar da ke kula da rumbun bayanan ƙasar Burtaniya, wanda wani ɓangare ne na hukumar leƙen asiri ta GCHQ ce, ta fitar da sanarwar haɗin gwiwar wacce ta haɗa da takwarorinta na Amurka da Canada. Jami'ai sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na kasar Rasha da ake kira AP229 mai lakabin Kozibia ne suka gudanar da satar bayanan. Sai dai hukumomin Rasha sun musanta hannu a kutsen satar bayanan da ya shafi coronavirus, inda suka ce bincike neman makarin cutar COVID-19 da Moscow take yayi nisa sosai, kuma Rasha ce za ta zama ƙasa ta farko wajen samun maganin wannan cuta. Wannan al'amari dai yana faruwa ne a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ke ci gaba da karuwa a nan Amurka. To a jihar Florida, wacce na ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cuta a yanzu, gwamnan jihar Ron DeSantis, wanda ɗan Republican ne, ya ce sun tanadi wuraren da za su kula da tururuwar masu fama da cutar. Ya ce a kudancin Florida akwai wata cibiyar kulawa da marasa lafiya a Miami, akwai kuma wata cibiyar a Broward waɗanda aka tanada musamman saboda COVID-19, sannan akwai wasu guda biyu a Palm Beach. Waɗannan cibiyoyi na da isassun gadaje da za a kula da masu fama da cutar ta COVID-19. A ranar 30 ta gabata ne 'yan Democrat suka yi ca a kan gwamnan jihar ta Florida kan yadda yake tafiyar da yaƙi da cutar ta COVID-19, inda suka ce kin amincewa da yayi ya bada umarnin a rika saka takunkumin rufe fuska da kin rufe wuraren shakatawa suna taimakawa wajen mutuwar al'ummar jihar da kuma yaɗa cutar. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, jihar ta Florida kan samu har mutum 8,500 da suke kamuwa da cutar a kullun, adadin da ya ninninka abin da ake gani a wata a baya. A jihar Arizona kuwa ana ci gaba da fuskantar matsalar gadan kwanciya ne domin yin jinyar wannan cuta. Dr. Mark Hanks na asibitin Tucson a jihar ta Arizona yake cewa babu wata alama da ke nuna cewa cutar na raguwa. Abin karuwa yake a kullun, ana samun sabbin masu kamuwa da cutar ne a jihar Arizona. Ita ma Texas ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da cutar ta yi kamari a Amurka, inda aka samu sabbin sama da mutum 10,000 da cutar ta harba a ranar 30 kaɗai. Amma duk da umarnin da jihohi ke bayarwa na kiyaye yaɗa wannan cuta, akwai jama'a da dama da ke yin burus da umarnin na bada tazara da saka takunkumin rufe fuska. Wannan matashin da ya nemi a sake sunansa cewa yake, ni ba Amurke ne, ina da 'yancin da zan yi abin da na ga dama, saboda haka zan wataya, ba na so a takura min. Wannan matashi ku cewa take umarnin da suke bayarwa suna tauye 'yancin da kundin tsarin mulki ya bamu, bai kamata a ce ana faɗa mana abin da za mu saka ba. To amma ƙwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa sun yi gargaɗin cewa bayan bikin samun 'yancin kai da aka yi a ƙarshe, za a ga ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta COVID-19.
Dr. Peter Hodges kenan yake cewa a halin yanzu muna cikin ganiyar yaduwar cutar ne. Wannan ne mafarinta. Za a ga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu masu zuwa. Sannan adadin zai ninka a makon da ke gaba. To sai dai kwamitin da Fadar White House ta kafa domin yaki da cutar ta COVID-19 ya nuna akasin hakan. Mike Pence shi ne mataimakin shugaban Amurka. Yace akwai alamu da ke nuna cewa gwajin da ake yi yana sa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar a Arizona da Florida da kuma Texas. Gwamnonin waɗannan jihohi sun ɗauki ƙwararren matakan da suka dace.
Governors in each of those states have taken strong steps to flatten the curve.
To kalaman na Pence na zuwa ne yayin da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka Amurka ta CDC ta fitar da sabbin ƙa'idoji kan yadda za a sake buɗe makarantu a zangon karatu na farkon lokacin hunturu. Masu saurare da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryama Diallo da Julie Lesser Gresham ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Alimadu Admubaga tare da Mainuba Dubaga suka ce, "Salam muryar Amurka, muna kira ga 'yan uwanmu matasa musamman na arewacin jihar Borno da ke fama da rashin tsaro gami da rashin aiki. Amma abin bakin ciki sai kaga wasunmu suna faman amfani da shafukansu na Facebook wajen yaɗa fotunan 'yan siyasa tare da yaba musu, alhali kuma babu wani abin da 'yan siyasan ke yi don ceto al'ummar da suke wakilta. Allah ka ji kanmu ba don halinmu ba." Sakonmu na gaba kuma ya ce, "Sabon ango ESCC da fatan za ka yi aiki akan gaskiya da adalci. Kada ka zama ɗan amshin shatan gwamnati." Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sai sakon haɗin gwiwa na Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijo da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijo suka ce, "VOA Hausa, yau mun shigo filin ne domin mu yi kira ga masu hannu da shuni da cewa dan girman Allah da manzansa su rika taimakawa talakawa domin halin da ake ciki yanzu. Gidaje da dama sukan kai kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci. Ƙarshe muna roƙon Allah ya ba su ikon yi don darajar Annabi ira da aminci su tabbata a gare shi." Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Hassan Dogon Faci Batsari da Malam Lawai Tasi'u Bashi suka ce, "Salam VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari da ya dakatar da kujerar SA Enlightenment domin a gaskiya ba ta da wani amfani ga al'umma. Idan muka duba akwai kwamishinan yaɗa labarai, akwai SA Radio, akwai Director General Media and Publicity, dukkansu sun shafi wannan bangare. Allah ya sa shawara ta kai inda ya dace. Amin." Sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijo kuma ya ce, "Ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta gaggauta ɗaukar nauyin matan nan 600 da 'yan bindiga suka kashe mazajensu a Batsari. Tun karamar magana ba ta zama babba ba, domin barin su kara zube na iya ƙara jefa jihar Katsina cikin wani mawuyacin hali." Sakonmu na ƙarshe a yau ya fara da sallama ya ce, "Yau na shigo wannan fili ne domin in jinjina ma haɗakar ƙungiyoyin matan Najeriya a bisa jagorantar zanga-zangar lumana da suka yi zuwa Majalisar Dokokin ƙasarmu Najeriya akan cin zarafin da ake yi wa mata da ƙananan yara wajen yi musu fyaɗe. Muna fatan 'yan majalisarmu za su ɗauki matakin da ya dace akan wannan buƙatar da gamayyar ƙungiyoyin mata suka nema. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annobar fyaɗen, ya kuma kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Amin." To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni kowa.
Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa a yau Juma'a cewa a cikin akalla ƙasashe 25 za su fuskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon annobar COVID-19. Watanni uku da suka gabata, hukumar ta faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai haɗarin faɗa mai yunwa, in ji babban daraktan shirin abincin na duniya David Beasley a cikin sanarwar. Ya ce a yau bayanan da muke da su suna nuni da cewa tun wancan lokacin miliyoyin iyalai marasa galihu a duniya suka kai ga halin lahaula. Kasashen yankin Asiya da suke gwagwarmaya da China akan mallakar yankin teku
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri, wanda ya taya ni gabatar da shirin, Julie Lazarus Gresham, wacce ta haɗa kuma ta ba da umarni